أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى قال هذا مو لني ولا رانا تا جمعة وكم قوات رمضان شكرا تا دو الأربعين عند بقي وان جيل عشرين قوات فبراير ونوبي عشرين شيل ميلادية. أنا مجلس نام البركة لما كان سابا منا قبات الدا تفسير القرآن من جرمه. Allah ta'ala yace innal ladina amanu, lalle wanda suka yi imani, wal ladina hadu, da kuma wanda suka zama yahudawa, wan nasara da kuma nasara, was-sabiina da kuma sabi'awa, man amana billahi, duk a cikin su wanda imani da Allah, wal yawmil akhir da ran karshe, wa amila salihan kuma yi aiki nagari, falahum ajruhum 'inda rabbihim, la yadakin su na wajen ubangijin su, wala khawfun 'alaihim wa lafi babu tsoro da su, wala hum yahzanun qawlan lati baqin ciki ba. Wannan aya mun fara tafsirin ta a jiya muka ce Ubangiji ya ƙirdigo wasu ajujuwa ne a nan, da ya ƙirdigo ajin mumunai, ajin Yahudawa, ajin Nasara, ajin Sabi'awa su hudu. Galibin makaranta sun karanta shi Sabi'una da Hamza, amma akwai Nafi ibn Abi Nu'aym wanda ta hanyar shi su wara suke riwaya. Shi ya karanta shi was-sabina man amana billahi wal yawmil akhir, was-sabina ba tada Hamza din ba. Malamai suna yi maganganu akan Sabi'awa su wane ne waɗannan mutane, kamar yadda muka fara shimfiɗa jiya. Ibn Abi Hatim Ar-Razi, Abdurrahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi ya kai ta magana za su kai wato maganganu ma da yawa 8. Azabul Masir Ibn Jawri ya bayyana su guda 7. Amma dai kamar yadda na faɗa, Ibn Taymiya a cikin littafansa irinsu min hadis sunna, irinsu rabu al-mantiqiyyin, irin qayyim a cikin ahkamu ahli dhimma da sauransu da sauransu, sun fayyace maganan haƙiƙanin abin da fasara aya. Suka ce wato waɗannan ayan, wannan ayan tana da ba kwatan kwata irin wannan aya, akwai ta suratul ma'ida, akwai ta kuma suratul hajji. To kowanne da abin da ake magana, fahimtar wannan ayan, wannan fahimtar ayan da kuma siyakin ayan zai sa mutum ya fahimci me Allah ta'ala yake nufi a wannan ita ayan. A yanzu aya ta biyu da Allah ta'ala ya faɗi a kwatankwacin irin wannan aya shine irin tarkazo a sautu al-ma'ida innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiuna atan aka ce was-sabiuna na kuma aka ce was-sabiina wannan akwai babbaci na wannan wawo na kuma yafi a wurin wannan muka zo wannan wajen insha Allah za mu fadi wajen hilal irabi akan wannan innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiuna wan nasara shi ma aka ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan afalahum afala khawfun alaihim wala hum yahzanun ana kuma aka ce falahum ajruhum 'inda rabbihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اما ايت ايه في الحج هو شو اكاي اما قام ما حدو حد بشركاي مجمساوا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد سو wannan ayoyi duka akwai ababin da yasa kowace ta nace da siyakin ta fahimtan wannan kuma Allah kuma wajen malamai irin Ibn Taymiyyah zai sa ku fahimci ayar da take magana a taƙiƙi na malamai da suka yi sajawa ilimi ne akwai bangaren farko sajawan farko wanda ake kira su muwahhidu sabi'a ko khulafa'u sabi'a wato su waɗannan sabi'awa su ne na farko farko wanda su sun lazumci kaɗaita Ubangiji ne shi ɗaya da bauta ba su da wani shari'a dura ɗaya takamamme da suke bi saboda su ba a da tarihin akwai wani annabi da aka aika musu su bizzat wato daga cikin jinsin su amma abin da suke yi shine suna kokarin su tsaya akan ɗabi'a da Ubangiji ya kaji halittu akai sannan kuma idan suka ci karo da koyarwar duk wasu annabawa to shikenan dama hikima abin neman mumuni ne duk inda suka gani suka same ta sai su karba wanda kuma aka same su wani lokaci sun karbi wasu dokoki na ahlul kitabi wasu lokaci kaje an ce sun karbi dokoki na zabura wannan a cikin malamai duk wanda kaji ya faɗi cewa su wasu mutane da suke tsankanin Yahudawa da Nasara to abin da yake magana kenan wannan yana magana muwahhidu sabi'a wanda su suna kaɗaita Allah ta'ala shi daya wannan arwato irin wannan magana da cewa wasu mutane da suke tsakatsakiya tsakanin Yahudawa da Nasara su ba Nasara tsantsa ba su kuma ba Yahudawa tsantsa ba wasu kuma suka ce a'a ai ahlul kitabi ne da suke kanta zabura amma su to wannan duka abin da ake magana shi ne wannan fa'u sabi'a su yawo suka yi suka wato fahimci cewa abinda ya kamata su yi shi ne saboda mu Allah shi daya suka samu koyarwar annabawa sai suka rike da suka je suka cika madadin kaya cikin ahlul kitabi suka sun tantance abubuwa sai suka bauɗe ma duk wani tantance da murƙulan da ahlul kitabi suka yi suka rike asalin tauhidi wannan shi ne ake kira khulafa'us sabi'a wannan shi ne da ana ruwaitowa daga Sa'id ibn Jubayr da kuma abinda Ibn Abi Nadir yake ruwaitowa daga Mujahid ibn Jabr da kuma abinda ake ruwaitowa daga Abu Hatim ibn Muzahim da As-Suddi da Rabi' da Jabir ibn Yazid Abu Shaka wannan duk shine abinda suke faɗa ko da kai sun ce sun ahlul kitabi suna kata zabura ko su ce wasu mutane tsakanin ahlul kitabi da Nasara wannan duk abinda suke magana kenan mafi wato a cikin magabata wanda yafi kowa yin bayanin wannan shine wannan mutum da ake kira Wahab ibn Munabbih Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi a cikin tafsirin tafsirinsa ya fitar da isnadin sa ta hanyar Abdus-Samad ibn Ma'qi daga shi Wahab ibn Munabbih din Wahab ibn Munabbih yake cewa mutane ne da suke yin sallah suke yin bautan Allah kuma suka rike tauhidi to kaga shi ya faɗa haƙiƙanin su wato khulafa'us sabi'a din wanda su ake magana wanda kuma wannan aya su aka su ake magana ba ana maganan sabi'awa mushrikai ba nan ana maganan sabi'awa wanda suke sun rike addinin Allah yanda ya dace wannan shine abin da shi Wahab ibn Munabbih ya faɗa to wannan kuma shine abin da wanda Ubangiji yake magana amma waɗanda su Ubangiji yake nufi da su akan cewa su mushrikai su ana kiyasu mushrikus sabi'a wannan san suke alhaji Allah ta'ala cewa inna Allah yafsilu bainahum yawm al-qiyama zai raba musu gaddama tsakanin da su da majusawa da mu'minai da yahudawa da nasara Ubangiji zai raba musu gaddama wannan ana kiyasu mushrikus sabi'a kamar da Ibn Taymiyyah suka fada shi yasa ma a aya in ka lura bayan an gama kawo magana sai ake hadhani qismani qasamu fi rabbihim yace ai wasu mutane da suka yi husuma kan Ubangijin su ashe kaga babban wato raba kai shine ku husuma kan Ubangiji kuma babban haɗin kai shine ku haɗe kan Ubangijin ku wannan shine abin da zai haɗa muku kai amma mutakar za a samu a ce ku haɗe sauran abubuwan rayuwar ku amma rabarin Ubangiji a samu rabuwar kai to kuma haɗa nan ko ana son a ce an samu haɗuwar kai ba a samu ba to waɗannan su muwahhidu sabi'a su ne waɗanda Allah ta'ala a nan yake magana cewa duk a cikinsu wanda ya mutu yana yin wannan tauhidi wanda ya mutu ya rike addinin yahudanci da gaske wanda ya mutu yana yin addinin nasaranci da gaske ba tare da an mishi murkuɗe ba, to ubangiji ba zai halatta mishi lada sa ba. Ba ana magana wai yanzu akwai wani wanda zai yi addinin Sabi'awa ko addinin Yahudawa ko addinin Nasara a yanzu a daidai lokacin da aka aiko manzon Allah ka ce wai yana da tacewa ba, wannan ba shi ake magana ba. Ana magana waɗansu mutane da suka shuɗe a baya, kowannensu ya yi ƙoƙari ya riƙe addini, to a yin abin da ya riƙe na addini, to ubangiji zai mishi saji a kan wannan kuma zai ba shi lada sa cikakke. Amma su mushrikun Sabi'a kamar da na faɗa shi ne waɗanda ubangiji ya ba da labari, za ka ji magabata in sun zo wannan gaba suna cewa Sabi'a su ne wanda suke bauta wa mala'iku ko suke bauta wa taurari. Za ka san Basri wanda shi ne maganarsa yana cewa suna bauta wa taurari. Abu Ja'far Ar-Razi Isa ibn Mahan shi ma wanda shi ne abin da ya fassara ya ce suna bauta wa mala'iku. Kusan a lokacin baya su waɗannan taurarin wasu an gwada kansu, ana cewa taurarin nan duka malaiku ne, malaikun da ubangiji ya wakana. Saboda haka wannan bukanci da ake yi na taurari ana tunanin cewa wai wannan ana kokarin tsinkaye ne zuwa ga aikin da malaman malaikun ke yi. Saboda haka ana kokarin dacewa in za ka yi wani wurin maza za a ce ka dace da wannan mala'ika da ke kula da wannan ɓangaren. Wato ana magana ne ka dace da wannan aljanna kawai abin da ake magana kenan, ba wani mala'ika ba. To zai zama kuma waɗannan mutane suka yaɗa bukanci sosai a ban ƙasa, waɗannan suka kuma yaɗa wannan ilimin taurari suka da sunan cewa wannan mala'iku ne. Wannan duk da shi aka wato yaudari da yawa daga cikin wato masana addini a wannan ƙasa, aka nuna musu cewa wannan abun wani sirri ne na musamman wanda in sun riƙe shi suna ta cewa wajen ubangiji. Za ka zama idan kana duba littafansu da suke koyar da wani ilimin taurarin za ka ayan Qur'ani suna kawowa, shi ne ma wai Allah kada ya bashi lada da wannan abu kafirci ba, amma Allah ya bashi lada. In kana kana Shamsul Ma'arif al-Kubra kana duba wanda su Ahmad ibn Ali al-Buni suka rubuta da ire-irensu da ire-irensu za ka ga duk akan wannan suke. Ko kwanan nan ma na ga a nan karo wani na cewa in kana son an sa maka addu'a to akwai lokaci da za a baka na malaman ramli na malaman hisabi, za a gaya maka lokacin da in kai lalle lalle sai ya amsa, ka ji sai ka ce za ka ubangiji dole ko lalle lalle idan kai a lokacin sai ya amsa. Ba wannan magana, wannan ana gani kokari akwai a mutane kuma bukanci kenan. Wanda kuma mun riga mun sha magana akan wannan, ina ganin a wannan masallaci kowa ba kun magana ne kan wannan ba. Saboda haka in ka ji daga cikin magabata wani yana cewa Sabi'awa suna bautan gumaka, suna bautan kuma mala'iku, suna bautan taurari, suna kuma tsafi, to wannan abin da ake magana shi ne wato Sabi'awa mushrikan da suka zo ƴan baya suka ɓata addini. Su ne wanda za ka ji Hassan al-Basri al-Aqabi da Utayba suna faɗan cewa su ne mushrikai a cikinsu. Wanda kuma wannan ba wato kamar kusantakin Sabi'awa wanda suke tsantsanta ma Allah bauta kamar Unitarians ne a Kiristoci, kuskurensu kawai shi ne suke yadda su bauta ba. Kuma wata ma Allah bayan maza Allah ya zo a shari'ar Annabi, to wannan shi ne kafircinsu. Amma su suna sun yadda da Allah kada ɗaya ne. Su kuma mushrikai na Nasara a yanzu kaman kace su ne mushrikai na Sabi'awa a wannan lokaci. Sabi'awa yanzu akwai su, yanzu ba wai babu su ne ba, a ɓangaren Iraki da wasu ɓangarori na Iran akwai wasu firƙa da ake kira su firƙa manda'iyya na Sabi'awa. Za ka ga su waɗannan mutane suna ƙoƙarin cewa Annabi Yahaya shi ne annabinsu, kuma suna wato suna ƙoƙarin duk wasu abinda suka sani na koyarwansa da ake cewa. Za ka suna yawan sa farin kaya, za ka kuma suna wato shiga cikin wasu suna ƙoƙarin yin kamar wani baptisma ko wani abin wannan, suna yin wannan har yanzu kuma suna nan, suna kiran su manda'iyya. Su waɗannan Sabi'awa wannan kawai za mu faɗi laƙifa ce. Abinda sa malamai suka kawo su wani lokaci shi ne su a ina za a wajen maganar jizya za a karɓa ko za a karɓa annabinsu ba, sannan kuma ya za a musu hukunci. To Ibn al-Qayyim ya kai to magana da Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'i yake cewa wannan na akula alwala lamar su kawai, wanda aka gani tabi'a su ya fi kama da dabi'a na ahli kitab ta arkan da su. Wannan shi ne abin da Imam Shafi'i ya faɗa. Saboda haka kaga anan wannan a wannan aya da kuma ayar suratul Ma'ida ana magana cewa wasu mutane ne a baya da suka lalmunci ma ubangiji tauhidi, shi Allah ta'ala ke cewa duk a cikin su man amana billahi, aka ga ya hada da ya hada su, yace da mu'minai da Yahudawa da Sabi'awa duka sai ce ku shiga cikin imani. Ai kamar wato abinda an ake cewa ta'ala ila kalli min sawa'il bainana wa bainakum, kaga cewa mu mu shiga dukan mu da to shi ma anan da aka gama kace to man amana billahi, ashe kaga ba wanda ya kawo kirkirkin ba cikin addini, wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir kuma ya yi imani da ranar karshe, wa amila salihan kuma ya yi imani ya aiki nagari, falahum ajruhum inda rabbihim, to wadannan su ne suke da ladan dake su da ubangijin su wala khaufun alaihim ba sun tsoro ba wani tsoro da zai fada musu wala hum yahzanun ba su bakin ciki ba wato Allah ta'ala zai ba su aljanna cikakke kamar yadda Imam Qatada bin Da'ud al-Sadusi ya fada yake za Allah ta'ala zai ba su aljanna wannan shine abin da wannan aya take nufi to kaga anan kwata kwata ba inda aka magana cewa akwai wani barasare yanzu dan yana yin kiristanci da Allah ta'ala zai saurare shi ba inda aka wannan magana ba inda aka ce akwai wani yahudi ba inda aka ce akwai wani wanda zai tsaya kawai zai yi wani tunani kawai ya je ya shiga ya tambata da hafafa fuskan tunani kawai ya je ya tike zuwa ga wani addini sabanin addinin musulunci da aka ce wai za a tsaya a saurare shi ana magana cewa man amana imani kuma za ka yi gargara yadda ubangiji ya aiko annabawansa a kai ba yadda kake fahimta ba don kusan a yanzu akwai masu kawo aƙidu iri-iri kamar yadda na faɗa jiya na fara haskawa jiya akwai masu ganin yahudawa da kiristoci da ma duk wanda ba su da addini a duk ƙoƙari suke yi ubangiji zai ba su da ɗan ƙoƙarinsu kuma aka je lahira kar ka yi wato mamaki da kai da kamauta ma Allah shi ne da wanda yake shi ubangijin yana da yaya ma da kowa da shi ka zama zama ubangijin wani za ku shiga aljanna wani lokaci daya to kaga abin ya zama wasan yara kenan abin addini man da abu da kowa abin da ya dama a ce abin addini kenan ko amma kaga wannan ba shi ne abin da yake a kira ta gaskiya ba to kuma abin da ya bata maka rai ma shi ne abin da za a samu wasu ne wanda ke danganta kansu da ilimi suka rika cewa yanzu da mutum zai zauna yayi tunani wannan kuma galibi ɗan aqlaniyu suke kawo wannan aqida wa ta bawo mutum ya tsaya ya tunani in yayi tunani sai shi hankalinsa da fahimtarsa da zarangwaransa ta tike da shi zuwa ga wani addinin da ba addinin musulunci ba to wai tunda yayi kokari wannan yana da kacewa da ubangiji wannan asali an samu ta ne wajen falasifa kusa su ba sa lazumta ma kansu bin manzon Allah dama su abinda suke lazumta ma kansu shine wannan tunanin saboda su da zarar an samu ka je kai tunani to kai iya kokarin ka wannan idan ta hadar hakimu fa asaba lahu ajrani wa in asaba lahu ajrun wahidun su ya dabu ba kansu haka wanda suka su karba dini daga a cikin su a irin Ibn Rushd al-Hafid la ga jiddan haka amma kuma suna rike da wannan aqida to sai wasu daga cikin mutane da suka su kama wannan aqida su ma suka alƙaure ta irin su jahil suka ce da wani da yake tunani yaji cewa shi annabi nan ba wani aiko shi akai ba shi a tunaninsa amma ba kuma ba yayi kokari to ubangiji zai baki ladan kokarinsa kuma zai shiga aljanna to wani abu ne ba ka mamaki kuma a cikin wasu daga cikin malamai na wannan zamani da suka rasu akwai Dr. Yusuf ibn Abdul al-Qardawi kawai sai ya dauke da aqida yayi malamai ne yace shi ma ya gane wannan aqida ita ce daidai saboda haka da za a samu wani yace shi ba zai bauta musulunci ba sai dai aka san musulunci yace kiristanci ya fahimta ya fi gamsuwa iya kokarin sa kenan iya kokarin ka kenan iya kokarin ka kenan iya fahimtar ka iya fahimtar ta kenan to kaji Allah zai baka ladan ka ba zai tozata ka ba to nan wannan aqida ce dole aka zo irin wannan gaba a daya mutane cewa duk wanda yaje ya samu wani addinin musulunci ya karba a yanzu a lokacin wato shari'a ta manzon Allah to yanzu ya lalata la ilaha illa Muhammadu rasulullah insa da Muhammadu rasulullah da aka ce ai shine wato kalazunci bautan Allah a shari'a ta manzon Allah wannan shi abin da ka faɗa ke alƙawarin da kai to yayin da kace ba za ka bauta ba Allah ta'ala a shari'a ta annabi ba to yanzu wannan addinin ka riga ka wato kai ma baka da addini baka da addini Allah ta'ala ya ce wa man yaftaqi dawlal islam dinan falan yuqbal min duk wanda ya bidi wani addinin musulunci da ba addinin musulunci da aka aika manzo Allah ba to Allah ta'ala ba zai karban masa ba wannan a fayyace yake kuma inda ubangiji zai yi ma wani kara ai wato ahlul kitabi tun a farkon al'amari su ma da ya musu kara la ta ahlul kitabi ubangiji ya faɗi karara cewa wasu wa'in kafirai ne wala qad kafara alladhina qalu inna allaha thalith thalatha ce thalith ba suna cewa ɗaya uku ba yace to la qad kafara alladhina qalu inna allaha thalith thalatha lalle sun kafirta wanda suke cewa wato Allah ɗayan uku ne Allah da Allah uba Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki ce duk wanda suke faɗan wannan to lalle sun kafirta wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa in lam yantahu amma yaquluna lam yasallu alladhina kafaru minhum azabun alim Allah ta'ala ke cewa idan musu haluba to lallai azaban mara'ila zai shafe su to kaga wannan ba ana magana yayin da yahudawa ba ana magana yayin da yahudawa da nasara wanda suka ce sun yarda da addinin annabi Isa amma kuma suka zo da shirka daga baya ubangiji ke cewa zai mutu azaba to kaga inda za a yi wasu kara ai da su ya kamata a fara makara ta kula tunda ko ba komi sun rike koyarwar addinin annabi Isa ko kadan ne dai ba ko ba duka ba sun je kita amma sun zo da wasu abubuwa wanda asali an sai na da wato asali a wajen wato addini ya samawi sai haka dai wannan shine abin da ya tabbata cewa duk wanda ya dauki wani addini da ba addinin musulunci ba a lokacin addinin manzo Allah to yanzu Allah bai karɓa masa ba a cikin hadisi Allah ta'ala yana wazala yana cewa ba wani wanda zai ji labari na ba yahudi ne ko barasari ne ki mai da ni sai ya shiga wuta wannan kai tsaye ba za a riga ya faɗa wannan. Don haka duk wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe dole ya faye imanin cewa duk wani wanda yake musulmi mumini shi zai shiga aljanna kawai. Duk wanda yake ba musulmi ba mumini ba kuma wannan saƙo na addini ya je masa to wuta ne. Ubangiji ya ce wa inna unzilakum bihi wa man bala. Saboda muku gargaɗi da Qur'ani da wanda Qur'ani ya je masa. To mu da kar Qur'ani ya je maka ka gane ka ji ka fahimta ka ji ka cewa manzo Allah an aiko shi kake bincike kai buruza shi to wannan lalle wanda ya tike da irin wannan aqidar to na wuta da shi. Sai Allah ta'ala ya cigaba cewa wa idh akhadna mithaqakum to ka tuna musu a lokacin da wato muka riki alƙawarin ku wa rafa'na faqukum al-qura kuma muka wato daga wato dukan qur sama gare ku muka ce kubu ma ake naku mai kowa ku riƙe abinda muka ba ku na shari'o'i a taurari da ƙarfin gaske wa kuru ma fiye kuma ku tuna ku yi tuntuntuni ku azantu da abinda ke cikinsa la'allakum tattaqun ko kwa samu wato taqawa ko kwa kiyaye daga azabar Ubangiji thumma tawallaytum min ba'di dhalika kuma daga baya kuka juya da baya falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ba da falan Ubangiji da rahmansa da kuntu bil khasirin aida tili Ubangiji ya sanya da kun nan daga cikin masu asara. Wannan kuma shi kuma an ci gaba da bamu labarin su waɗannan Yahudawan ne. Bannan su yayi banna yanda suke kangare ma annabi Musa abin yayi yawa. To shi ne a nan Allah ta'ala ya ci gaba da faɗan cewa akwai lokacin da aka riƙe alƙawari aka sanya wato dutse na ƙur wasu ne a ƙur ko dai ana magana kawai jabal kawai ko ko ana magana shi wannan jabal ɗin da Ubangiji ya tajalli a wajensa. Amma dai galibin malamai suna cewa wannan al-qur a wajen larabawa suna magana shi ne wato dutse duk yayin da aka zo aka ce wato al-qur a larabci ana magana dutse suna kan hujja da wato baiti na al-ajjaz dana da nahi ni al-quri famarra taqdi al-bazi idan al-bazi kafara yake cewa kaga anan ana magana al-qur ana magana al-jabal. Abin da ya faru shi ne wato yanda suke daukan addini suke mishi sakainan kashi dafan sakainan kashi to anan ne Allah ta'ala ya sanya dutse ko dai mala'ika ta mala'ika ko kuma Ubangiji da kansa ya umarci wannan dutse yayi sama da yayi sama sai ce to ko dai ku imani da Allah ko kuma Ubangiji ya rufo da ku da wannan dutse zai kashe ku baki daya. Suka dauki alƙawari suka ce lalle mun yarda mun imani sannan Ubangiji saboda rahamarsa sai ya ba da umarni wannan dutse ya kuma yadda yake kaga fa yanda fa ake yi da wannan mutane to da Ubangiji ba zai zama yayi fushi da su ba shi da inda an ce magdubu alaihim za ku ga Yahudawa za ka ga da wuya ka ga kola ka ga a cikin gidan musulunci wanda aka ce mishi magduba alaihi ba za ka ga ya kama da Yahudawa ne shi ne wato tuwa babu mun sani mun kafi ana ji ana ganin to shi ke na kuma ba za a bi addini ba. Dutsen ya yi sama Allah ta'ala ya yarki alƙawarin su cewa ku yi imani da abin da muka abin nan yake ku yi imani kuma ku riƙe abin da muka ba ku bai kowa shi ne dididdin da ƙarfin azima da ƙarfi wannan shi ne abin da malamai suka fasara wasu ka ce bai ba wato ku riƙe shi da wato ta hanyar yin da'a wannan shine fasal da sunan Ibn Anas al-Qurasani da Abu al-Aliya suka yi. Mujahid kuma yake cewa wato bi kowa shine wato bi amali ma fihi ku aiki da abin da ke cikin wannan taurari suka alƙawari suka ce sun ji sun gani za su yi. Ubangiji saboda rahamarsa sai ya sa wannan dutse ya koma yanda yake shi za ce warkuru ma fihi la'allakum tattaqun ko kuwa samu kiyaye daga azabar Ubangiji kuma tawallitun ba'dun ba'da zalika bayan an gama wannan an wuce gaba sai ku fara dawowa wato gidanku na tsaniya ku fara dawowa a irin abinda aka san ta'adan ku akai na kekashe mu annabin ku. Allah ta'ala ce falawla fadlullahi alaikum idan ba dan falan Ubangiji ba a wa rahmatuhu da rahmansa nan fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wasu daga cikin malamai suka ce wato musulunci da kuma Qur'ani da ya zo ya zama rahama gare ku ai kamar da almazala ya zama rahama ga wannan al'umma shi ma haka Qur'ani da addini sai zama rahama ga wannan al'umma in ba inda an bi addinin su na Taura ai da wato tuni sai kaga azaba bayan azaba ne kawai ke samun su amma zuwa manzon Allah to wannan shi ke fara nuna Ubangiji yake ishara a nan kamar yadda malamai suka faɗa wannan shi ne magana na Abu al-Aliya sura bi ibn Anas su Mujahid su Qatada su Hasan al-Basri suka ce alal fadlullah shi ne dinin Islam wa rahmatuhu kuma shi al-Qur'ani falawla fadlullah wa alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin da ku zama daga cikin masu asara asara wato anan ta fuskoki da dama amma dai a duniyance duk wanda ke imani da manzon Allah zai zama yayi asara rahama da kuma tagomashi da ke cikin addininsa saboda kaga zai buɗe da hakkoyar wasa in kuma zai lahira to kuma daga cikin asaran da zai kuma shine shiga wuta kaga wannan asaran jikin sa ne sannan kuma zai asara kuma aljannatai da ubangiji ya wato halittar masa kamar nan na sha fada kowanne mu yana da aljannar da ubangiji ya bashi kowanne akwai da ma aljannar da ubangiji ya halitta saboda kai to idan kuma kaje aka je na shar kiyama baka samu wannan aljannar ba to ubangiji zai gadar ma mu'minai ne saboda kamar yadda aka sani babu wani wanda zai shiga aljanna face mu'mini sannan kuma ba tsakanin mu'minai da kafirai in aje lahira to kuma ubangiji zai wato cire zumunci da ke tsakanin su in kaga an ce ana yin zumunci da kuma mu'minai da mu'minai ne wallah sunna sai Allah ta dace
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
Allah ta'ala yake cewa walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabt walaqad alimtum wannan bi ma'ana walaqad araftum yana wato ai kun sani ka san abin da da tan baka sani ba walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabt ai kuna da labari kun san wato a cikin ku wanda suka yi ta'addanci suka keta da iyakar ubangiji ranar asabar fa kullu lahum sai muka yi muku hukunci muka ce kunu qiratan khasi'in ku zama wato birrai makaskanta da Allah hala kala lima baina yadayha sai muka sanya wannan abin da muka musu ya zama wato hukuma lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mu'idatul muttaqin wannan Allah ta'ala yana tuna mana wato abin da waɗannan yahudawa suka ci gaba da yi na butulce ma ubangiji kun ga dai abin da aya da ta gabata Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa akwai lokacin da aka daga dutse akan su aka ce ku yi imani ku bauta ma Allah shi daya suka yi alƙawari cewa lalle ba za mu zo ta'addanci ba kuma mu imani za mu bauta ma Allah shi daya Allah ta'ala saboda rahamarsa ya ce ku tsaye koma inda yake to bayan an zo nan bayan wannan kuma shi ubangiji ya ci gaba da bada labarin rashin kyautawar su to laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabt ai ku yahudawa wannan zamani ai kuna da labarin waɗanda suka ƙetare iyaka daga cikin ku a ranar asabar ana kira shi da asabtu a larabci asalin asabtu ma'anahu alqat' abinda ya zama ya yanke wato tsakanin wasu abubuwa guda biyu an ce ana kira shi asabtu saboda da ubangiji ya yi halitta ranar wato juma'a ne ya gama halitta sammai da ƙasa a kwana shi da ake magana ranar asabar kuma bai yi ba su ba kamar da suke riyawa cewa wato ubangiji ya gadi ba a ganin damarsa ne kawai to wannan sai aka kira shi asabtu saboda shi ne wato ya zama cikon kwanna bakwai din wanda a cikin sa ne kuma ubangiji da ya gama wato halitta ko kabanin sa ne ubangiji ya gama halittan sammai da ƙasa wannan shi take ce mishi asabtu abinda ya faru a wannan rana cikakken labari ina so to al-araf insha Allah muka zo wannan gaba za mu karanta amma kamar yadda aka sani ko aka ji labari malamai suna faɗa yahudawa ne aka hana su Allah ya jarabce su da wata rana guda daya ta ce ranar asabar in za su je su yi su na kifinsu Allah ta'ala ya ce musu to wannan rana shi kenan wato kar ku je ku ce za ku yi su a cikinta Allah ya jarabce su da wannan rana ubangiji wato da manufa ce ya yi musu wannan jarabawa saboda abinda suke yi masa na rashin kyautawa da ba zai yayin da kake ba ubangiji abinda ba shi ne ba to ubangiji ta ce jarabawa za ka jarabawa na ka ya ɗanfi tsanani amma da in an maka dan jarabawa za ka dan dawo kai sauri ka dawo kuma shi ne ka jarabawa ka nan da nan cikin sauƙi kake ketare shi to sai zama ta'addanci su yayi yawa sai ubangiji ya jarabce su da ranar asabar sai zama wato ranar da ba sa zuwa ba a samu wannan wato aka ce kashi wannan su din sai ka ga wato wannan kifaye wato garabata suna ganin su nan da za su sa kuma za su kama su to shi ne Allah ta'ala a cikin su mutane guda uku suka kasu kashi uku. Akwai masu ne wanda laifin, akwai masu ne su laifin, suna yin laifin su ne asalin ba jagiran ba, masu laifin sun kiji an ce kar su yi sai da suka yi, to wannan su adafi daban. Akwai adafi kuma masu cewa mu ba za mu yi ko mu ba za mu hana ayi ba, wato su ba sa kishin Ubangiji. Yanzu dai yanzu za a gama 'yan duniyar nan za a ga to wannan kamar kowa addininsa mana ba kowa da kabarinsa ba, wato kai inda da kana sallan ka ja da mutane kawai su je su je kawai ba su sallan mana. Wannan su ne yan babu wanda a lokacin azaba ne sai dukkan ku ji an azabtar da mu da su baki daya. To sai kuma waɗanda su waɗannan su kuma suna wato suna wa'azi, wanda wannan su ne kuma yan kalilan, wannan su ne yan kalilan shine kancan suratul araf. Ubangiji yana cewa was'alhum ma'an al-qayyat allati kanat hadatal bahr idh ya'muna fi as-samti ibtatihim qitaluhum yawma sabihim shura' shura' shine zahira, za ka gani musu wato a fili za ka ga abu. To a cikin shine Ubangiji bayan ya faɗa sai ka cewa sai su masu wa'azin wanda ba ka wa'azin suka cike cewa su masu wa'azin ne mata'izuna qawla Allahu muhlikum aw mu'adhibuhum adhaban shadida, wai me yasa kuke yi musu wannan azabu, kuke musu wannan gargadin ne? To lokacin da Ubangiji ya ba su ratan lokaci, to shi da aran Ubangiji sai ya ce musu ku zama wato qirada, ku zama birrai khas ila kaskasati, wannan shi ne abin da ya faru da su. Muka zo kan wannan labarin ibn kathir kuma da yazo kan wannan gaba yake labarin za su fitar araf insha Allah za a yi ta cikakken ta. So a takaice wannan shi ne abin da ya faru a ta'addanci da suka yi ma Ubangiji, shi ne Ubangiji ya ce musu su zama wato qilatun khasiina, su zama wato birrai khasiina, shi ne sabirina al khasiu shi ne al mub'ad an al khair, wanda aka wato ne yasan tashi daga al khairi, inda ba shi da al khairi baki daya. To wannan shi ne wato al khasiu, wato anan kamar Ubangiji bayan ya riga ya ba su ratan lokaci sai ya sanya abinda suke abinda wato ne musu na shafe su, suka zama birrai, suka zama wato ba su da alkhairi, ba su da wani ragowar alkhairi da suke yi saura. Wannan shi ne wato hakikanin abinda ya faru da waɗannan mutane. Ibn Abbas ko ce kasar ibn Ja'amut al-Sadusi yana cewa kan da Abu Hatim al-Razi ya rawaito yake cewa nu wa sayyid al-hitan fi sabti, mutane da aka hana su si wato si su la wato tifi ranar asabar, fa ka ta shiru ilayhi yawm as-sabti, suka zo su bayyana musu ranar asabar, fa bulu bi zalika, sai Allah ya tace su da wannan, fa atadu, sai suka keta da iyaka, fasfaduha, suka je suka yi wannan, suka wato kama wannan kifaye din, fada alahum Allah kalatan khasiina, sai Allah ta'ala ya sanya su suka zama wato birrai makaskanta. Wannan shine abin da ya faru. Awa ana magana cewa wannan su ne ahalu aila ne, ahalu iliya, insha Allah muka zo wannan gaba na sunil arafi inda rai da rabu za mu tattauna akan wato waɗannan mutane su ɗan ina ne. Amma dai kaga a nan abinda Ubangiji ke faɗa mahudawan zamanin manzo Allah shi ne sun san su, sun san kuma labarinsu, ba wai wani abu ne wanda ba su sani ba. To a nan da aka ce kunu qiratan khasiina, wannan kar wani tsammanin cewa wai sun ci gaba da wanzuwa, sun ci gaba da zama wai birai, kaga wani yanzu zai ce to ai ka ga dama tazawu ya yi gaskiya. Ba wani gaskiya da yi, waɗannan kwanaki ne kawai suka yi. Ibn Abbas a cikin ruwayoyi da ake ruwaitowa daga wajensa, ruwayoyi ta hanyoyin mabambanta, yana cewa sashi na ƙarfin sashi, yana cewa wato kwanaki ne musu wuce guda uku ba suka yi, kuma Ubangiji bai sanya su sun haihu ba, kawai da aka wato sanya mazansu da matan suka zama birrai, sai Ubangiji ya wato ƙasƙantar da su, suka zama makaskanta gaban kowa, kowa na gani, su wanda suke musu gargaɗi suka ce wane da wane ba ku ne muke cewa dan me kuke haka ba, sai su ce wa eh lalle an yi haka, lalle kun taɓa mana gargaɗi, sai sun yadda har sun koma ma daga baya suna yin wato kamar haushi yadda barake yi, wato har maganar su sai da Ubangiji ya sa suka daina yin magana. Wannan shi ne abinda malamai suka faɗa. Ruwaya na Uthman ibn Affan daga babansa Affan yace iftaraqu thalathu firaq, sun kasu kashi uku, firqatun akalat, akwai wani su bangare da suka ci, wa firqatun i'tazalat wa lam tanha, wasu bangare kuma suka kaurace musu amma ba su hana ba, wa firqatun nahat wa lam ta'tazim, wasu kuma suka hana amma kuma suka ki wato suka ki fitowa daga cikin su, kusan ma wannan shi kashi wani abu ne kuma, ko da haka ba wannan taya inda ka hana ta suka zama ba ka taya da su kuma, kar ka ga wai wasu na shayayi kar kuma kana musu kadan shayayi amma kuma kana cikin su, kan da aka zo kaga hizba suka zo kuma ka hada kai, amma kaga da kai shikenan kaga to wannan gaskiya mulan ya zama tare da kai ba shikenan, fa kullu qarin bil muqarin yaqtadi inji bi ta'lim, ba za ka bayar da su ba. Wannan dai yana bada labarin yanda wato abubuwa suka faru ne, har daga baya aka zo aka ce musu ba ku ne ake ce muku ku daina yin kaza ku daina yin kaza ba suka ce lalle mu ake cewa daga bayan mazan su da matan su ubangiji ya kama su ya dinkace su ya sanya su suka zama wato burai kamar yadda na faɗa ubangiji bai sake san haihu ba kai kaskanta sai sai ce kunu karatan khasina wato ku zama wato burai kaskanta makaskanta hadisi ya tabbata a cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud dake sahih Muslim Abdullahi dan Mas'ud ya tambaye manzo Allah kan wannan shin yanzu din burin idan an gani yanzu shi kenan sai a ce masa wato wannan wannan rabuwa ne da ya hure yace a ai ubangiji bai sanya wato duk wani wata al'umma da yake da ya shafe ta to da ba ya shafe ta ne saboda kaskantar da ita bayan nan kuma ubangiji sai ya halaka da su wannan shine abin da ya faru sai haka duk waɗannan babu wani rabuwar su har yanzu dai a asalin muriya annabi adam ne babu a cikin mu wani wanda ya zama dan adam din ya zama wani biri kuma daga baya cigaba da hayyafa babu cewa dan mun yi kama da wato wani menene ake cewa din din mu da waye yayi kama da na birai wannan din ka duba halin duniya din ma sai kama da wannan ne duk akwai abin da ya hada mu duka da su duk halin duniya in ka je kallon da wani abu da ya hada mu ne ko yanzu bera ne waye sai ce a san ta bera ne amma su masu gudan manguna ba da bera ce ba sai ce da amma bera da fada da zai dauka ba ga ba zai ce ko ta zan ka bera ne ba ya fadan wannan magana to haka wannan shine wato abin da ya faru da waɗannan mutane ubangiji ya ce musu kunu kiratan khasina ku zama wato birrai wato makaskanta akwai magana ta Mujahid ibn Jabr yace shi yana ganin ma a wannan aya baba ce baba birrai suka zama ba baba birrai suka zama ba an dai sanya sun zama kaman birrai ne a zuciya ta ma'ana ba wai haƙiƙani ba wannan na kawo saboda in ga baka cewa in ka ga wannan maganar ma ba magana ce zaka dauka ba malamai da tuni sun yi wurgi da wannan maganar Ibn Kathir yayi masa raddi yake cewa ba zai yi wakace wai duk sauran malamai da yanda suka fassara aya kai kuma ka zo ka fassara ayan da ba daidai ba yace wannan lalle ma'ana ce ghaliliya ko bata dace da siyaki ba yace wal gharbu min hadha siyaqi an haula ila imma bayan ka kawo maganar malamai duka daukacin malamai suka ijma'i kan cewa haƙiƙanin shafe su akai suka zama barai din yace abin da ta kawo ka wannan daga wannan malamai bayanin khilaf ma da haba ilaihi mujahid shine baka labarin sabanin abinda mujahid yayi kirdi ne anna masakum illa ma kana ma'nawiyyan la suriyan yanda yake cewa wai shafe su da aka yi an shafe su ne wato ta ma'ana ba ta ba haƙiƙani ba bal sahihu annahu ma'nawiyyun suriyun wallahu a'lam yace abin da yake mafi inganci shine ubangiji ya shafe waɗannan mutane ne a wato a ma'ana da kuma ta sura baki da haƙiƙani ubangiji ya canza kamannin su ne ya zama sun zama biri sun zama birai daga nan kuma ubangiji sai ya halakar da su Allah ta'ala ce faja'alnaha nakala lima baina yadayha sai muka sanya wannan ya zama uquba wannan nakal shi ne al'uquba Allah ta'ala ya sanya wannan ya zama uquba tsakanin su lima baina yadayha wa ma khalfaha wannan malamai sun yi tattauna akan fasarar wannan me yake magana wasu suka ce lima baina yadayha Ibn Abbas ruwaya da ake ruwaitowa da isnadi wanda suke wato akwai yan magana akan ta Ibn Abbas yake cewa lima baina yadayha min al-qura wa ma khalfaha min al-qura yace abinda wato ya zama kaman izina hukuma ce da zai zama izina ga alƙarin da suke gaban su da bayan su wannan shine abin da Ibn Abbas ya faɗa lima baina yadayha min al-qura wa ma khalfaha ay wa ma khalfaha min al-qura wannan fasal da Abdullahi dan Abbas yake nan wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake magana a nan shine lima mada min al-dhunubi cewa da aka yi lima baina yadayha wato lima mada min al-dhunubi saboda abinda ya shuke na zunubi da suka aikata a baya wa lima ya'malu ba'daha da kuma abinda za su aikata nan gaba saboda su tsoro su tana cewa da can wasu ɗan uwar su kakannin su an taba shafe su to wannan shine fasarar da yake lima baina yadayha wa ma khalfaha wannan fasara ce da wasu daga cikin malamai sun jayar da ita wa maw'idatul muttaqin kuma wannan wato mun sanya wannan aya ta da muke tuna muku yanzu muka ce akwai wanda suka yi ma'ala karatun da'a muka mai da su murai saboda zama wato izina ce ga masu takawa ya zama wato wa'azi ne ga duk wanda ya ji shi ma ya karkada kunninsa ya wato shiga taitayensa ya zai da ubangiji abin da yake ba shi ne abin da yake so a yi masa ba al-taqwa kamar yadda muka sha faɗa shi ne wato ya zama mutum ya sanya wani garkuwa da kare shi da fushin ubangiji an taj'ala baina ghadabillahi bainaka wa baina ghadabillahi wiqaya shi ne ka sanya tsakaninka da ubangiji fushin ubangiji akwai wani wata garkuwa wanda zai kange ka daga fushin ubangiji da to idan wato a amfanin mutum in ya ji wannan shi ma wato sai ya faɗa ku wannan kuma kamar yadda muka faɗa al'umma ce guda uku bi yayin da aka samu wani al'amari bil ma'ruf wallahi amr bil munkar wannan sune sun cike da ulul baqiya haula al fasad fil ardi in ana wani kanna ne a cikin al'umma to a samu wasu daga cikin tsoron tsaro ne suna yi mutane wa'azi suna cewa a bari to wani tsaro ke ba mu wannan inda ana wato bai ta goma shi to shi kamata ka kuwa ta goma shi kware da gaske to kuma a samu a cikin kuma wasu kuma ba sa yi kuma ba sa cewa kar a yi su kuma malam masharanta ne za su ji an kwaza ba ni na uku kuma wannan suka fi kowa shani suna sun tsindin sun sun ga dama wasu sun yi sai da aka yanzu misali a cikin masabu wanda zai ce zai yi wa'azi kan a yi matsogo kan a yi luwaɗi kan a yi kaza kan a yi kaza a wani zai zai wannan na yin hankali shi a tashi wanda mai ake damuwa da wannan da wannan wato da'awa irin wannan wa'azi wa'azi yadda zai jawo rigingimu ko kuma a ce a'a kaza tauhidi kaza shirka kaza bid'a kaza sunna wanda zai ce shi dai mai ake kawo irin wannan a'a dole a yi waɗannan abubuwa dole a yi saboda mu ba rayin ko ku rayin mu ba rayin kowa ma rayin kalin adam amma mutakar aka bari al'umma ta tsaya a haka ana ganin ɓanna aka yi shiru to wannan idan azaba ta zo duk da kamar yadda aka sani ubangiji ba zai mana azaba ba saboda kasancewar mu al'umma ta tabar da Allah azaba ta bai daya amma kuma wannan baya ana kuma ya mana wato ya mana wata hukuma wanda ta dace da mu din za a samu wasu ɓangarori a rayuwa kaga ubangiji ya haramta muku ko ya haramta muku arziki ko ya haramta muku aminci ko ya haramta muku duk wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa gashi kuna ganin bai gagare ku ba amma ya gagare ku me ye dalili saboda wato kun ki hana banna kuna ganin kawo kala tana banna amma kuma ki hana su ina dai kana lalatawa wannan abu wannan ayoyi ba kun ji abinda ubangiji ya faɗa cewa mau'izatul muttaqin ya zama wa'azi ne ga masu takawa kar mu karantawa kawai muna ganin wasu mutane ake ba da labari masu kangararru mu kuma mu shallake mu ki kallon wato abinda mu ma muke aikatawa ina yawan cewa wato abinda kuka yi a wannan gida gida sakin dutse mutane daurayi su ma ya kamata su samu wannan alkhairin kar ku ce ku ba wace ku kawai ba wani wanda ke iya shigo muku wannan gida ya ce zai muku ima albarka da bashin yaran da marasa mutunci kuma ana sa ido je an ga wani bako ana sa ido to ku taimaka wannan sakon shi ma ya fito ta waje mutane daurayi suna bukatan ku ko in nan kun zama wato kamar wasu taurari a cikin su ya kamata wannan sako to aje a kawo wa kusa wannan sako ta yaya za a yi daurayi su samu tsaro to ko zan ko da wannan na kin jinin ko yana cewa Allah masa yara a ban wannan shine wanda wani baya so a cewa kada abun yaro ko wani abu sai a ce mana ai kada ba mutane tsaro ne kada ba mutane tsaro ne tsaro kuke ba da rayuwa mai amfani saboda ka a samu a cikin ku wanda bayan ku kun tsira a nan ku ba ku fita kuma ku tabbatar sai abin da ya kamata a yi ne na aminci shi yawan zuwa daurai to wannan kuma ana muku bashi kar ku ce wasu da mu shi ke na alamu an fusa ku kamar da na faɗa kawai ku kama hannu ku riƙe ku ce za ku zo gidanku kawai ku riƙe gidanku to ran da ɗan ku ya fita fashi ran da kai ma ka fita kawai kuma ta haɗe da kai a bakin titi ba ya za ka yi to amma idan in kuka kama hannun waɗannan azzalumai tunda a cikin ɗorayin da suke su galibi kuma in ka duba za ka gama wani yaran manya ne ba galibi da ba irin gateway area ne kamar da ake faɗa na ake samun wani tsiya shi ne yaron mai kuɗi in zai kyashi yaran ba shi ta ɗaki ke zuwa ya kulle ko da bishi shi abokan shi haka suke amma mu ne yaran mu za ka gani sun zo da kallon mu da wayar su zo haka shi ta yin abin da ba shine ba wani ɗan siyasa wani mai kuɗi ya dinga ba an taya musu wato abubuwan shashi suna sha duk imani ya fita musu a rai an ce akwai ma wasu wanda suke sha kwata zama a ganin alamar shashi a leɓar su kwata kwata ba za ka taɓa sanin yaro ya shashi ya buka tare da shi saboda ba za ka ga alama ba waye ta musu wanda ina su ya kawo wannan abubuwa haka ba ike mutu sabon ne ta yaya za a ce wani wanda yake kawai daji zai samu ike mutu sabon saboda Allah shi ina ya ga wani ihi mutum kai ba ka kace gari ka same shi balle shi ne ke daji da ba sa inda zama ban take ba kai ba ke ina hannu yar wannan yaro zai zo aje da ko kai ta shayi wani ke bashi wanda ke bashi shi kaga mai da kuɗi kace ta ce aje mutar ma wala ni a wajen sa wala ni a wajen sa wani ke shigo miki shi to wannan mutane ba inda zamu yi da su zalimi su ne malamu gari su ne masu gari su ne kaza su ne kaza su ne kaza ba inda aka iya sai lokacin da kuka tuka ubangiji ya musu daukar da yake daidai to amma mu ne mun talakawa shine muna ganin banda kuma sai mu kawai bari a taɓa nan haka nan ai ta komi babu komi wallahi wannan shi halaka iri iri wannan kun ga inda fa da ne fa mu ma da fa an ce mana kunu kada da kafina wato kaga mu masu yin da'awa ce a daina wannan zalunci mu kadan ne su kadan ne masu yin wannan da'awa su galibin mutane su ba ta yi a baka ba su yi ba in ka zo kana yi za a ce kai shi ka yi da mutane karfa a ringa binka gida kai ba kana da kaza kana da kaza wato kowa ya kowa tsoro mutanen da galibi in ka kirga su har yanzu ba su rinjaye mu ba ai ba su rinjaye mu ba a yawa ba su rinjaye mu ba mutanen kirgin har yanzu suka fi yawa to da za a hade wuri daya a ce shi ke da mu daga kowa ce wannan anguwa kowa sa in ma babu masu anguwanni kowa a sa wani masu anguwanni a ce sarakunan gari zai su zo su nada su a ce mu a wannan anguwar mu a wannan ukun ba a rashin titi a wurin nan kuma a ba su hadin kai a ba su hadin kai kan a bar dokar hannun matasa ƙarana har ɗauri ma ya kamata sai a yi a akwai inda wasu suke yin ɗauri wannan kawai tsari ne kawai buka a ce wai kai ba guwa ba ai mu tsara mana mulmar al'umma mu ba guwa ba take al'umma ba ko ne kuma kan yanzu ku nan ai kuna da hukuma ku a nan ai na ganin akwai abubuwa da yawa da za ku iya a wannan gidan ku kuwa ko ta sani ko ba ta sani ba ko tana so ko ba ta so saboda ku kun yarda ne da kun yarda to al'umma duk abin da suka yarda ne suka yarda to ai wannan ya zama kuma shari'a ya zama shari'a wato civil law ya zama wato doka ta ƙasa ko ana so ko ba a so saboda haka a taimaka waɗannan da ƙara kira in an sami dama to da Allah a taimaka waɗannan mutanen ɗorayi a gaya musu da abubuwa ana ta faɗa ana ta faɗa ana ta faɗa daga baya wani zai zo gefe ba sai ka ga wa'azin da ƙaf wani zai zo gefe zo muku da wasu ƴan takardu yayi kaza amma wani wani ya suke mishi gwiwa wani wani ya mishi wato munafunci yaji ya zama informant ɗinsu wani wani har ma wasiƙa suka aika masa wallahi da ana samun haka wani kun kaya zuwa ka gama karatun kenan zai zo muku da wasu ƴan takardu ya ce da na fara ba za ya faru da na fara wani ya kira ni da na fara wani ya ce babu ruwan karshe da na fara wani ya ce ka sa mu ɗana ido duk wannan aka taru ya shi ma ya watsa nake ya daina ko ya watsa nake ya daina yaro fatar ni dan shekara 15 16 ya yi kisa to bale dan shekara 20 bale dan shekara 20 to dole abin da uku kuma kamar yadda na faɗa galibi su masu masu wato mu musulmai da fata mun kallon abubuwa yadda su ɗan wato socialist ne ko ba socialism kira su wasu wanda suke kallon abubuwa da kawai ɓangaren rayuwa sai yanzu kaga da an zo ana magana ɓangaren rayuwa sai ga gwamnati na cewa wai a ta galibi saboda babu sana'a ne saboda yunwa ne saboda an bar yara ba zuwa makaranta kai samu shi ne a cikin mu nan da Allah waye ne ya samu ya yi matashin kai da abin da yake bukata bai waye ne da bukata waye ko shi da yawa waɗannan yaran fa nake ce ma wani da yawa waɗannan yaran mu mun fi su shan wahala wajen neman kuɗin ba shi bacci shi yake narka ya baccin sa amma mu nan a cikin mu akwai wanda in ya ji fitin safe bai dawo ba sai dare ko ba aiki ke akwai wanda a cikin mu in ya fara aiki tun da dare sai dare kai sai safiya ne ba yake shi ne ya wani ya korafi ya ce shi ba zai shiga sata ba zai shiga fafike mutane ciki saboda ba an mashi ba sai kawai yaro kawai sai wannan fasal za ku yi kuke wai yaro karami wai bai samu abinci ba da haka shikenan babu dalili ba dalili bane wannan duk talauci ana samu ko ina dole morality ne ake bukata wannan son moral fasuwa shi ake kira sa dole a same shi kawai a cikin al'umma yaro yace ba zai yi ba to yayin shi da dole sannan sai idan ya yarda zai bi Allah ne ya bi annabin sa in ya rasa Allah sai a saurare shi amma ya tsire akan ko dai yi aikin banza ko kuma ku dauko aiki ku bani in kun baki aikin ku ga me zai ba ana akwai masu yan dama da aka ce suke ne mutane aiki ba za ka je mutane inda ba inda yake dama ba in ka je sai kayan sallan nan da aka ce su sai sannan in ka tafi za a ce to abu da maka wannan washi kullu a gidan gwamnati ke gidan gwamnati sai ce da kake bukata in ka ce wai aiki kake da ba sai ka bashi takarda shi ba dan dama ba wuje da maka aiki kuma ba dama to ni ban ce wai za a iya kawo yara abubuwan nan ba saboda kamar da nace ita sun yi nisa yara sai a hankali matasa ne ake sa rai ku yi karatu in an samu dama ko shi ba sai ya ku hawo canji ku ga wani ba ka tuke ba wani shi ne kuke dauka a media fa ta taulawa kawai amma karatun kirki ba a yi inda ana yi aka samu sun tsan blogging mutum ya san al'ummar sa ya san meye wato yake damu al'ummar sa to kaga yanzu sai a ce wala amma yanzu kaga ko ne da wanda aka haukata yake shayaye a ce matasa ko wanda ba shi ba ya fatu kai ba wanda ya rasa abu da iyawa da shi ba fa kun shi layu tsaye ba yanda aka bani abu da baka da shi sai ya so ka girma yanda ka zama kai sai daga cika kwanta kai bacci in ka tsufan ba za ka cika kwanta kai bacci in ka zama ya tita ka za ka yi ba abin da ka iya kama al'umma ka tsaya kai kasu ka gaji tun yanzu saboda in wata rana al'umma za su dogara da kai ka iya kawo wani abu mai amfani sai da ka waɗannan abubuwan ina da ƙara jaddadawa mutanen wannan gida mai albarka da Allah a taimaka a yanzu abin kowa ne roƙon ku muke yi roƙo muke yi ina ta ƙara roƙo a madadin mutanen ɗorayi ku taimaka waɗannan abubuwan da Allah a yi wasu abubuwa a wani abin da za a yi a taimaki mutanen ɗorayi a sa dokoki a kawo wani bijiranci mai ƙarfa a kawo wasu tsare-tsare wanda duk wani wanda yake ya yi rana shi albarka duk yanda ya kai ko cikin mahaifiyarsa ya koma to in za a iya yi operation a cire a ciro shi a daga cikin mahaifiyar tasa a kamo shi a je a mashi ladabi, wannan shine kaida cewa la a dauka kuma a dauka ba wannan kuma wani abu yana hukuma. Amma dai lallai mu ne mu samu da zaman lafiya inda muke rayuwa. Ina ganin ba mu fara da wuri ba in muka shiga cikin wannan aya ta wato ayatul baqara ba lallai mu iya fita ba. Insha Allah ta'ala za mu bari sai gobe abinda muka tare da Allah ya ba mu lada abinda muka fushi Allah ta'ala ya fi mana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akwai ɗan tambayoyi wanda suka rubuta tambayoyi su yi haƙuri yau mun fara da wuri ba insha Allah gobe in za mu fara satu sai mu tashi akan tambayoyin su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.